bukata da yazo a kudirin gaggawa ɗan majalisar wakilai 88 ne suka dauki nauyin shi inda suka buƙaci gwamnatin tarayya ta dakatar da yarjejeniyar samowa da ta riga ta sa hannu har sai an magance batutuwa da suka haifar da cece-kuce a kanta. Alima Daki wanda ya jagoranci gabatar da kudirin ya nuna cewa da farko akwai haƙƙin ɗan auren jinsi da aka so a kare a yarjejeniyar amma daga baya sai aka cire aka maye gurbin sa da daidaiton jinsi a mataki na 22 sashi na 5 na yarjejeniyar. Wani yarjejeniya dai kasashen tarayyar Turai su 27 wato EU sun rattaba hannu da kuma kasashen Afrika da Caribbean AOCPS su 79 har da Najeriya sun riga sun rattaba hannu. To sai dai shugaban kungiyar Amnesty da Transparency International har da CISLAC masu sa ido a harkokin gudanar da majalisa Awal Musa Rafsanjani ya ce abu ne mai wuya Najeriya ta dakatar da yarjejeniyar.
Kowane yarjejeniya da ake sa hannu tsakanin ƙasa da ƙasa akwai wata dama da ake bawa kowace bangare da ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya idan aka samu akasafi. A wannan ma za a iya fita amma gaskiyar magana shine Najeriya zai wahala ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya da ta sa hannu saboda dalilai guda biyu. Na ɗaya, Najeriya kamar saniyar ware ce yanzu tana buƙatar ta yi mu'amala da kasashen duniya wanda tun da aka yi zaɓe aka juya mata baya da dama kasashe ba sa mu'amalar kirki da Najeriya. To wannan wata dama ce ta samu da za a shiga a fara hulɗa da kasashe wanda za su iya watakila kawo wa ƙasar tallafi ko kuma dawo da harkar diplomasiya da za a ringa sa Najeriya ko kuma Najeriya a ringa ɗaukar ta da muhimmanci. Abu na biyu, Najeriya tana buƙatar kuɗi, shi yasa da dama wasu tallafe-tallafe gwamnati ta riga ta soke su kuma ake ta ciwo basussuka. Saboda haka ni ina ga wannan dama ce da Najeriya za ta samu kuɗi don ta aiwatar da wasu aikace-aikace.
Amma ɗan majalisa mai wakilta Yamatu Doba daga jihar Gombe Inuwa Garba ya ce majalisa ba za ta lamunta ba.
Ba a ma bi tsarin da ya kamata a bi na sa hannu a yarjejeniyar ba, domin a kundin tsarin mulkin Najeriya sashen na 12 na 1 da na 2 na kundin tsarin mulki da ya wannan ƙasa mai suna Najeriya har ya ba da dama a shiga wata yarjejeniya da wata ƙasa. Ba za a yi amfani da yarjejeniyar ba sai an kawo shugaban majalisa for ratification a tattauna a game muhimmancin sa a game illolin sa. To babu mahaluki da zai iya convince mai hankali ban ce kuwa da kuwa ba kan cewa wannan yarjejeniyar samu ba fitina bane, domin ba a fito karara ba domin sharri aka kulla. Inda ba da sharri bane za ta to karar a bayyana ce, sai aka kishirya wasu abubuwa aka yi cushe akan yadda za a bada dama wa al'umma su shiga maganan auren jinsi. In kaga dama ma namiji zai iya mu'amala ko da dabba, kazanta dai karara a matsayin mu na wakilan al'umma bai yi daidai da tsarin addinin Najeriya ba.
Shi ma ɗan majalisa daga jihar Jigawa Maki Abubakar Yalleman ya ƙara jaddada wannan batu inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
wai wai ma muke ji a wurin ƴan jarida mu wannan sakon hannu doka ta 12 ta wata ta haɗa ƙasar nan wanda ake cewa constitution ta ba mu dama duk wani irin yarjejeniya ko sakon hannu da executive za su yi sai an kawo majalisa ta sa hali. To mu ba mu ma san an sa hannu ba, balle a kawo a ji mun saka hannu a mun yarda ma wannan doka wasu da hannun ko ba mu yarda ba. Mun ma san da wannan abin ba wanda ku da yake muku kuna cikin majalisa kun ga irin muhawara da aka yi wannan ya faɗa wancan ya faɗa wanda a ƙarshe muka nuna rashin yardar mu ba mu lamunta ba, mu addinin mu da al'adun mu ba su san mana da wannan tsari ba.
Wannan shine karo na farko da majalisa da ke da jam'iyyu daban-daban har 8 ta haɗa kai ta yi magana da murya ɗaya kan wani abu da ya saɓa da ra'ayin mafi yawan al'ummar ƙasar. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.